الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 20 ga watan Juma'a da akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 2 ga watan 1 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Imam Sheikhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to na dai fahimci tambayar wai misali a sallah kana iya sunkuyar da abin da ya shafi karatun sura ka karanta wadda take baya sannan ka daga baya kuma raka'a ta biyu ka karanta ta samanta misali ka karanta alam tara kaifa da farko a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma sai ka karanta abin da ke wato gabanta kenan wannan wailul likulli ko wal asr da abin da ya kama da haka haka kake ni bi goma to yin hakan halak ne sai dai iya abin da yake sunna mustahabba in ka karanta sura to a raka'a ta gaba sai ka karanta wanda ke bayan ta dalilin da yake tabbatar da halaccin haka hadisi ne wanda yana cikin sahihai hadisin Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yarda wanda ke fada cewa wani dare na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah manzon Allah ya kama suratul baqara bayan fatiha yace ina zaton cewa in an zo kan aya ta 100 daidai maza Allah zai duka yin ruku yace sai na ga ya zarci sai dai ya gama suratul baqara gaba daya sannan maza Allah sai ya kamo suratul nisa ya kai karshen ta sannan kuma sai ya kamo suratul ali imran ita ma ya kai karshen ta sannan ya kamo suratul maida da ya kai karshen ta sannan maza Allah ya duka yin ruku a takaice izihi kusan 11 to kaga anan sai da ya karanta suratul nisa sannan daga baya kuma ya karanta suratul ali imran dan haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin sunkuyarwa a wajen karanta sura ta alqur'ani to amma dai abin da yafi dacewa abin da yake sunna in ka karanta ka karanta wanda ke bayan ta kamar yadda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dore a rayuwarsa نعم kamar ni wai misali mushriki wanda yake shirka wanda yake shirka ai indai an tabbata shirka ce bin shi sallah baya halatta amma wanda al'amarin shi ya kuya gare ka to wannan ba a dora maka ba cewa sai ka bincike shi ka san me yake ba a lazumta ma mamu binciken boyayyen al'amari na limani iya abin da yake zahiri abin da ya bayyana gare ka da shine za ka yi hukunci in ya kasance yana abubuwa na fita daga cikin addini to wannan kwata-kwata baya halatta a bi shi sallah wai kamar walima in aka zo da ake wa'azi baya da asali na kan cewa ita walima sai an yi wa'azi kamar wata dama ce mutane sun hadu to maimakon a bar su su wa'azi a gabatar musu da wani abu wanda za su amfani da shi bangaren addininsu da rayuwarsu shi ne kawai kalima ɗaya in aka jefa biyu ko wani wa'azi duka wannan ba matsala bane ba ya hausa ka saida maka kai fa kuka yi ciniki da wani ka sayar mishi da kayan ta hanyar waya ya turo wani ya karba shi wanda ya zo ya karba kuma da ya karba ya ce kuma shi ya sayar maka
shi aka ba
aka ba shi abun kyauta aka ba shi abun
kamar ba sun ba tsakanin
in kamar kyauta aka ba shi ya riga ya zama mallakar shi ba laifi ba ne ba ka saya amma akwai shubha ana saboda kasancewar akwai yadda wasu suke halitta ma kansu abinda Allah ya haramta kamar yadda za a baka bashin buhun shinkafa an baka shi a jika 15 sai ka ce to ni nafi buƙatar kuɗin akan shinkafar in ka saya ka nawa zaka saya shi sai ya ce na saya 12 ko na saya 13 ya karɓi wannan buhun shinkafa da ya saida ma kai tsaye kuma ya baka jika 12 ko jika 13 kaga anan tamkar ya ramta ma jika 12 ta zama jika 15 to haka shi ma yana iya yi in ya san baka yarda ba kina yana iya ba wani ya ce kai na ba kuma in ya zo shi wannan kin sai ya ce shi saida maka zai kina in ka saya kenan yau da gobe kusan haka za su ringa maimakon shi in ya zo da ya saya ya baka kudinka ko ba shi ne a in ya burga ya baka kudi ba laifi ba ne ba mutum yana iya saya kana iya saya kenan kyauta ce ya yi da abin da ya saya a gunka to shi wanda aka ba wannan ya riga ya zama mallakar shi yana iya sayar ma da kowa kenan kana iya latsawa ka saya ba laifi ba ne ba amma in mutumin da ya sayi kaya a gunka irin saya da ake bashi da abin da ya kama da haka ka saya kasa da yanda ka saida mishi haramun ne sai dai ka saya yadda ka sayar mishi ko kuma sama da yanda ka saida mishi ka saida masa a jika 15 bashi ne sai in wata ya mutu ya baka to in ya ce saidawa zai yi to bai halatta ka saya kasa da yadda ka saida mishi sai dai kai ma ka saya 15 din ko kuma sama da 15 din yadda ka saida mishi darasi ne yau zamu je. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qawli Allahi ta'ala wa man yabtaji ghayra al-islami deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taji'u al-a'malu yawm al-qiyamah فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أؤدي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar Ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin Suratu Ali Imran. Shi ne Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa man yabtaghi ghayra al-islami deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ubangiji Ta'ala ya ce duk wanda wato ya nemi wani addini kuma bayan musulunci falai yuqbala minhu, ya tabbata ba za a karba wannan addini ba, wato falai yuqbala minhu ba za a karba masa wannan addini da yi. Ubangiji Ta'ala ya ce wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kuma a makoma lahira, wato yana daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Wanda kar mu manta wannan aya ta gabata a cikin baban da ke bayani game da wajibcin shiga musulunci, wanda bayani ya gabata ayar dalili ne wanda ke tabbatar da shiga musulunci wajibi. Duk wanda yake musulunta to wannan ya tozartar da abinda Allah ya wajabta masa, saboda musulunci shine addini daya-daya wanda Allah ya yarda da shi kuma zai karba game da daga bayinsa a ranar kiyama. To dan haka anan malam yana nihin ya tabbatar mana wani babi wanda ke nuna cewa kamar yadda shiga musulunci wajibi ne, to fita daga cikin musulunci haramun ne, in ma ta hanyar ridda ko kuma ta hanyar mutum ya kirkiri wasu bid'o'i ya zo da su da sunan addini. Saboda kwata-kwata duk abinda bawa zai kusanci Ubangiji da shi a matsayin addini, in dai ba musulunci bane, to Allah ba zai karba masa ba. Haka duk abinda bawa zai bauta ma Ubangijinsa matukar ba akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane, Allah ba zai karba ba. Shine anan yayi babi wanda ke bayani game da wannan aya, wa man yabtaghi ghayra al-islami deenan, duk wanda ya nemi wani addini kuma bayan musulunci falan yuqbala minhu, ya tabbata cewa ba za a karba masa wannan addini
wa huwa fil akhirati min al khasirin, amma komar sa lahira yana daga cikin tababbi wadanda makomar su ita ce wuta. Idan ka kalli wannan aya zaka ga cewa ita wannan aya ta kunshi wasu jama'u guda biyu. Jama'a ta farko jama'ar da ba musulmi ba, wadanda suke kan wani addini na daban. Duk wani addini wanda yake koma bayan musulunci, ko da ya kasance cewa yadda annabawan Allah suka zo da shi baka canza ba, baka dada ba, baka rage ba, haka kake yi, to Allah ba zai karba ba a gobe kiyama. Kaddara cewa su ɗan mushan a yau za su ringa bauta ma Allah yadda annabi Isa ya zo da wannan addini, babu rage, babu dadi, babu canza wani abu, to Allah ba zai karba ba. Domin Ubangiji Ta'ala ya shafe duk wani addini a sababin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun da Allah ya turo shi, to ya zama wajibi kowa ya ajje abin da yake ya shiga cikin musulunci, yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa. Ma min ahadin min hadhihi al-umma, babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al'umma. Maza Allah ya ce yahudiyin aw nasraniyin, ba yahudi ko dan mushan, ya mutu yauma ya mutu, ya mutu a ranar da ya mutu, walam yu'min billazi ursiltu bihi, bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi. Manzo Allah ya ce illa kana min ashabin nari, bacin sai ya kasance daga cikin jumlar da wuta. Wanda daman tare da cewa yahudanci da nasaranci addini ne kirkire, annabi Musa alaihi salam da musulunci ya zo, mabiyansa su ne suka juya hannun agogo baya, suka ajje abinda annabi Musa ya zo da shi, suka kirkiri wani addini mai sunan yahudiya, yahudanci. Kamar yadda su ma mabiyan annabi Isa alaihi salam su ne suka kirkiri nasaranci, iya abinda annabi Isa ya zo da shi musulunci ya zo da shi. Wanda kar mu manta, bayani ya gabata kuma nassi ne na Alkur'ani ya tabbatar da haka. Shine kenan abinda ake nihi da musulunci a can kenan, kadaita Allah a cikin ibada, tauhidi, dukkan annabawan Allah akan abinda suka zo. Kawai illa bambanci da ake samu bangaren abinda ya shafi hukunce-hukunce na shari'a. To dan haka duk wani addini saba koma bayan musulunci, ko da ba a canza wani abu ba, a dada ba, ba a rage ba, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba a gobe kiyama daga bishi. Jama'a ta biyu su ne jama'a ta musulmi daga cikin wannan al'umma, waɗanda ba sa ɗaukan karantarwa ta addini daga Alƙur'ani da Sunna, waɗanda suka kirkiri wasu abubuwa waɗanda suke na bid'o'i, wanda su suna zaton cewa akan gaskiya suke, alhali ko tuntuni sun bar hanya wadda take madaidaiciya. Don haka su ma waɗannan Ubangiji Ta'ala ba zai karɓi duk abin da za su kusance shi da shi na ibada a ranar kiyama, kamar yadda hadisi ne na biyu da madan ya zo da shi a cikin wannan babi. Don haka shi ne a nan kenan ita kuma siga ce daga cikin siyagul ummu, ko ma wane ne, duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci, falan yi kubala minku, ya san da cewa ba za a karɓa masa ba, a lahira kuma yana daga cikin takobbi wanda makomarsu ita ce wuta. Wanda shi haƙiƙanin musulunci, kamar yadda bayani ya gabata, shi ne bin Alƙur'ani da Sunna. Bin Alƙur'ani da Sunna a kan fahimtar magabata, wannan shi ne haƙiƙanin musulunci. To shi ne nan malam sun yi zo mana da hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taji'ul a'malu yawmal qiyama, manzon Allah ya ce ayyukan bayi za su zo a ranar kiyama. dukkan abubuwan da muke aikatawa na ibada to za su zo ma Ubangiji mai girma da daukaka a ranar kiyama dangane da zawar ayyuka a ranar kiyama malamai suna da maganganu guda biyu magana ta farko wasu malamai suka ce ladan ayyukan ne da sakamako zai zo a ranar kiyama a dora shi wato akan suke ne wasu daga cikin malamai suka ce babu wani dalili da zai sa a sarrafa wannan lafazi daga zahirin shi ai masa tawili a bashi wata ma'ana ayyukan hakikanin su ne za su zo a ranar kiyama wannan kuma abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wataala wanda kar mu manta akwai hadisai da dama waɗanda suke tabbatar da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi aw kama qala domin alqur'ani a ranar kiyama zai zo wato matsayin mai ceto ga masu shi su wane ne ma'abuta alqur'ani waɗanda suke dukufa akan karanta shi ba dare ba rana kuma suna kokarin kwatanta yin aiki da abinda alqur'ani ya kunsa to wannan alqur'ani zai cece su a ranar kiyama fatan da muke Allah ya sanya muna daga cikin waɗanda alqur'ani zai ceta haka yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karanta alqur'ani yake cewa ku karanta baqara da ali imran yace domin suratul baqara da ali imran a ranar kiyama manzon Allah yace za su zo manzon Allah yace tamkar wani girgiji ne wanda yake mai haske wato za su ringa jayayya a madadin ma'abucin su ma'ana wanda yake karanta su yana kokarin abin da yake yin aiki da abin da yake cikin su za su zo suna a matsayin lauya ne ga mai su a ranar kiyama su ne za su ringa jayayya agun Allah subhanahu wa ta'ala a madadin sa sai sun kwato shi daga azabar Allah duk wanda yake karanta su to dan haka wannan duka abubuwa ne mai sauki agun Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan da muke aikatawa na ibada ubangiji ta'ala ya jassa masu su zo a ranar kiyama a hakika haka za su to shine anan manzo Allah sai yake cewa fataji us-salatu yace sallah za ta zo idan ta zo fataqulu ya rabbi sai ta ce ya ubangiji na ana salatu ni ce fa sallah don haka ina buƙatar wato a auna aikin bawa da ni kenan ya zamanto ita ce za a lura da ita kenan a yanke hukunci game da wannan bawa anan tana gabatar da kanta kenan a matsayin ta ita sallah na cewa kenan ayi la'akari da ita ta zamanto ita ce ma'auni ga wannan bawa in ya kiyaye ta kenan ya kai labari in bai kiyaye ta kuma ya cancanci abin da ya cancanta na hukuma shine tace ana salatu ni ce fa sallah fa yaqulu ubangiji mai girma da daukaka sai ya ce da ita innaki ala kayyi madalladaki wannan yabo ne da jinjinawa ubangiji ta'ala yake mata yace innaki ala khair an gane ko ma'anar innaki ala khair cewa lalle ke kina kan alkhairi ma'ana ai madalla dake yabo ne da jinjinawa wanda kar mu manta ya gabata a duk ibadar da Allah ya shar'anta mana sallah tana daga cikin mafi muhimmancin ibada ibadar da tafi soyuwa abun Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ayyukan bawa a ranar kiyama sallah ita ce farkon abinda za a bincika in ta yi kyau manzon Allah ya ce gaba ɗayan sauran ayyukansa za a karba ba sai an bincika ba idan ku aka samu sallah ba ta yi kyau ba sauran ayyukansa gaba ɗaya za a watsa masa Allah ya kare mu to shine anan ita take fara zawwa ta ce ya ubangiji na ana salatu ni ce fa sallah fa yaqulu ubangiji ta'ala sai ce innaki ala khair madalladaki wanda anan ya kamata mu fa'idanci wata fa'ida idan mutun yazo yana neman a bashi wani abu alhali mai cancanta ba a bashi, to kada a kyare shi a yi masa hurjin musa abin da ya kamata, a yi masa kalima wadda take mai laushi. An gane ko? A yi masa kalima wadda take mai laushi, tunda anan ita sallah ta zo ne tana neman cewa kenan a ɗauke ta ita ce ma'auni game da bawa. To amma bata cancanta ba a bata wannan matsayi, don haka Ubangiji ta'ala sai ya ce innaki ala khair ma dalla daki, sai ya ce fataji'u sadaqa, manzon Allah ya ce sadaka ita ma za ta zo, fataqulu sai ta faɗa ta ce ya rabbi, ya Ubangiji na, ana sadaqa, ni ce fa sadaka, fa yaqulu Ubangiji ta'ala sai ya ce innaki ala khair ke ma dalla daki, ita ma ta zo tana famar a ɗauke ta ita ce ma'auni, wanda in mutum ya kiyaye ta kenan makomarsa ta yi kyau, in kuma mai kiyaye ta ba sannan kuma ya cancanci abin da ya cancanta. Ita ma sai aka mata yabo da jinjinawa aka ce innaki ala khair ke ma dai sadaka ma dalla daki. Thumma yaji'u siyam, manzon Allah ya ce sannan azumi zai zo, fa yaqulu sai ya faɗa ya ce ya rabbi ya Ubangijina ana siyam ni ne fa azumi, fa yaqulu Ubangiji ta'ala sai ya ce innaka ala khair kai ma dai ma dalla da kai. Koma baya, thumma taji'u al'amalu ala zalik, manzon Allah ya ce sannan duk wasu sauran ayyuka na ibada za su zo su ma akan wannan salo akan wannan tsari. Zumunta za ta zo ta ce ya Ubangiji na ni ce zumunta, ita ma a ce ja da baya ke ma koma ke ma dai ma dalla take. Haka da'a ga mahaifa da sauran dukkan wasu ayyuka za su. Fa yaqulu Allahu azza wa jalla, Ubangiji mai girma da ɗaukaka zai faɗa ga su ayyukan sai ya ce innaki ala kai dukkanku ma dalla da ku. Shine sai manzon Allah yake cewa thumma yaji'u al-islam, sannan a ƙarshe musulunci sai ya zo. Fa yaqulu sai ya faɗa ya ce ya rabbi ya Ubangiji na anta as-salamu, wato kai ne sarki as-salam. Lafazin as-salam wato an ciro shi ne daga as-salama, kubuta. Ubangiji ta'ala ya kubuta game da duk wani aibi da tawaya, domin sifofinsa sifofi ne na kamala, kuma yana daga cikin asar wato na wannan suna nashi, shine yake kubutar da bayan shi, shi yake kubutar da bawa game da duk wani kunci a rayuwa ta duniya ko a makoma lahira. Ba wanda ya isa ya fitar da bawa daga cikin tsanani ya kubutar da shi in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka kenan lafazin assalam wanda yake kubutacce game da duk wani aibi da tawaya, kuma mai kubutar da bayinsa game da duk wani kunci a rayuwar duniya ko a makoma lahira, shine zai ce ya rabbi anta assalam, yace ya Ubangiji na kai ne fa assalam, mai kubutar da bayi, wa ana al-islam, ni kuma ni ne musulunci. Domin shi musulunci shi ma ya kar asalin kalmar shi ma ta inda aka ciro shi daga salama ne, domin duk wanda ya musulunta to ya nemi kubuta game da duk wani kunci a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, wanda daman samun kwanciyar hankali da natsuwa da walwala da duk wani jin daɗi a rayuwar duniya ko a makoma lahira, to yana karkashin musulunci. Zaman lafiya kenan kubuta game da duk wani kunci da duk wani aibi. Don haka wannan gaba tana fa'idantar da mu, domin shi anan musulunci roko ne yake na a ɗauke shi a matsayin shi ne ma'auni, wanda bawa za a san mene ne makomar shi. Amma miye sai ya yi tawassuli da sunan Allah as-salam, wanda in za ka yi addu'a ka diba daga cikin sunayen Ubangiji wanda ya dace da buƙatarka, sai ka ɗau wannan suna ka roƙi Ubangijinka. Kaga anan shi musulunci menene yake fama game da bawa? shine kubuta game da duk wata azaba da duk wata ukuba a ranar kiyama. Dan haka sai ya ce Allahumma anta salam, yake cewa ya rabbi anta salam, ya ubangiji na kai ne assalam, ma'ana mai kubutar da bayi. Sai ya ce wa ana al-islam, ni kuma ni ne musulunci. Kenan yana fatan Allah ya dauke shi a matsayin shi ne ma'auni game da aikin bawa. Fa yaqulu Allahu azza wa jal, ubangiji mai girma da daukaka sai ya fada, sai ya ce innaka ala khair, kai ma dai musulunci ma dalla da kai. Bika li yawma akhuzu, da kai ne a yau nake ukuba ga duk wanda ya cancanci ukuba ta. Lafazin akhuzu an ciro shi ne daga al-akhz, al-akhz bi ma'ana al-azab wal ukuba, kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul qamar, wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur kadhabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Haka can yake fada wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu ay inna uqubatahu alimun shadid. Haka can yake fada fa kullan akhadna bi dhanbi, to shine anan yace bika li yawma akhuzu, da kai nake yin hukuba a yau duk wanda kenan bai karbe ka ba, to yau makomar shi ita ce wuta. A sababin ka kenan yace bika li yawma, a sababin kai a yau akhuzu nake hukuba ga duk wanda bai karbe ka ba. Wa bika uudi, kuma da kai ne nake ba da duk wani rahama, wato a yau, wato a sababin ka kenan, wanda ya karbe ka makomar shi aljanna, wanda kuma yake karbar ka makomar shi ita ce wuta. Anan kaga musulunci ya zama shine ma'auni a ranar kiyama game da bawa. In ka zo ma ubangijinka da musulunci gangariya ta cacce, babu shirka, babu bid'a, to ubangiji ta'ala zai karba kai tsaye, za a kai ka aljanna. Duk wanda zai zo da wani addini koma bayan musulunci, ko da yadda annabin ya zo da shi ba tare da canza komai, ba tare da dadi ko rage, to Allah ba zai karba ba, domin ba musulunci bane ba. Haka wanda zai zo da musulunci tawayayye, bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, ya zo da wasu abubuwa waɗanda suke na bid'a, to ubangiji ta'ala ba zai karba ba. In ma ya shiga aljanna, to sai bayan an azabtar da shi gwalgwadon abin da ya cancanta na azaba, saboda duk waɗanda suka juya hannun agogo baya, karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka watsar, suka bi ayyuka waɗanda suke na bid'a, to wannan in sun zo shan tauki na Al-Kausar, in sun zo shan tauki a ranar kiyama, wanda Allah ya tanada ma manzansa, mala'iku za su datse tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana kuzo kuzo kuzo, mala'iku sai su kore su, sai su ce ai baka san ba abin da suka farar da shi, ai sun farar da wasu ayyuka na bid'a bayan ka, kamar yadda hadisi ne yake cikin Sahihu Muslim. To dan haka wanda yazo da tacaccen musulunci gangariya, shine Allah zai karba ya kai shi aljanna. Wanda ya zo da wani addini koma bayan musulunci, kwata-kwata Allah ba zai karba ba. Haka wanda ya zo da musulunci ragegge, shi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba, domin aiki na bid'a Allah ba ya karba, sai dai sauran ayyukan shi waɗanda suke ba bid'a a cikinsu, su ne Allah yana iya karba. Amma duk wanda ya zo ko shekara dubu mutum yana aikata aiki na bid'a daidai da misqala zarra, Allah ba zai karba ba. Shine sai manzon Allah ya karanta wannan aya, yace qala Allahu ta'ala fi kitabihi, ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa, wa may yabtagi ghayra al-islami dina, duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci, falan yuqbala minhu, ba za a karba masa wannan addini, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, ubangiji ta'ala yace shi wannan bawa a makomar sa lahira yana daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi, sai dai hadisin bai inganta ba, hadisi ne dhaifi, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana shi a cikin littafin sa wato daifu targhib wa tarhib sai dai ma'anar hadisin ma'ana ce ingantacciya wanda bayani ya gabata malam baya zawwa da hadisi ya gaifi a cikin littafin sa a matsayin ya dogara da shi an gane ko yakan zo da shi domin ɗebe kewa tare da cewa akwai hadisi sahihi wanda ya kunshi ma'anarsa wanda daman kasancewar dan ya zamanto tafsiri ne ga ita ayar malam ya zo da hadisin wanda ayar akan ta ne tarjama babban wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci ba za a karba masa ba kuma a lahira yana daga cikin tababbi kaga anan da yace bika yawma akhuzu wa bika uudi da kai a yau nake azaba kuma da sababin ka nake bayar da aljannata kaga wanda yazo da musulunci shine Allah zai karba ya bashi aljanna duk wanda yazo da wani addini kuma bayan musulunci Allah ba zai karba masa ba kuma wanda kar mu manta bayani dai ya gabata hakikanin musulunci shine bin alqur'ani da sunna shine malam sai yazo da hadisi na biyu a karkashin baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda shine malam yace wa fi sahihi hadisin yana cikin sahihu muslim Aisha Allah ya kara mata yadda take fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd manzon Allah yace duk wanda ya aikata wani aiki aikin da babu umarnin mu akan sa manzon Allah yace fa huwa radd za a watsar masa da kayansa duk aikin da baya da tushe a cikin alqur'ani ko sunna mutun ya kusaci ubangiji subhanahu wata'ala da wannan aiki ubangiji ta'ala zai watsar masa da wannan aiki nashi ba zai karba ba fa huwa raddun ay fa huwa mardudun alaihi wannan aiki za a watsar da shi game shi domin ubangiji ta'ala tacecce yake so ba a bashi gaban kaikai tacecce ubangiji ta'ala yake so wanda tacecen aiki ko shine wanda ya kunshi al'amurra biyu al'amari na farko yi dan Allah ka tsarkake niyya ka aikata aiki na ibada da nihin neman sakamako a gun Allah subhanahu wata'ala ba dan wani ya gani ya yaba ko wani ya ji ya fada ko dan a tara maka wani tarkaci wanda yake na duniya wannan shine al'amari na farko wanda sharadi ne daga cikin sharadda na ibada mutum ya tsarkake niyya yayin dan Allah sharadi na biyu shine al-mutaba'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa sai ka kwatanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sannan ubangiji ta'ala zai karba in dai daga cikin waɗannan sharda ya ratse to wannan aiki ya zama gaban kaikai Allah ba zai karba ba duk aikin da mutum zai yi na ibada koda yayi shi akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matukar bai tsarkake niyya ba to Allah ba zai karba ba haka duk kyawun niyyar mutum in dai bai aikata aikin akan yadda manzon Allah ya karantar to shi ma Allah ba zai karba ba kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa akwai wasu mutane uku wanda su ne farkon waɗanda za a tura su cikin wutar jahannama a ranar kiyama da su za a rura wutar jahannama farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da makarancin alqur'ani mutumin da ya karanta alqur'ani yayi ilimi na addini ubangiji ta'ala sai yayi masa tambaya yace masa me ka karanta sai yayi masa tambaya dangane da alqur'anin da aka yi masa wannan ni'ima sai yace ya ubangiji na karanta alqur'ani saboda kai sa'o'in dare da yini na nemi ilimi saboda kai kuma na karantar da jama'a ubangiji ta'ala sai yace kariya kake mala'ikun Allah sai su zaburo su ce kariya kake kariya kake ka karanta alqur'ani ne dan a ce maka makaranci ka nemi ilimi dan a ce maka malami Ubangiji ta'ala sai ya sa kai tsaye a jashi akan fuskar shi a jefa shi wutar jahannama. Allah ya kare mu. Na biyu, manzon Allah ya ce za a zo da mutumin da wato Ubangiji ta'ala ya masa ni'ima ta dukiya. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa me ka aikata game da wannan ni'ima da na maka ta dukiya? Sai ya ce ya Ubangiji na, duk wata kafa, duk wata hanya ta ciyar da dukiya ban bari ba face sai da na ciyar. Ubangiji ta'ala sai ya ce ka ciyar da dukiya dan a ce wane mai sadaka ne, wane mai taimako ne. An kwa fada. Ubangiji ta'ala sai ya ce ƙarya kake, mala'iku su ce ƙarya kake. A lokacin da manzo Allah ya ce sai a sa mala'iku su jashi akan fuskar shi, shi ma su jefa shi wutar jahannama. Sannan sai a zo da na uku, mutumin da wato yayi jihadi, yaki na ɗaukaka addinin Allah. Ubangiji ta'ala sai ya tambaye shi ya ce me ka aikata game da wannan ni'ima da na maka? Sai ya ce ya Ubangiji na, na yi jihadi ne saboda kai, saboda ɗaukaka addininka. Ubangiji ta'ala sai ya ce ƙarya kake, ka yi jihadi dan a ce wani sadauki ne, wani jarumi ne, wani mayaki ne. An kwa faɗa. A lokacin nan mala'ikun Allah su ma sai su ce ƙarya kake, ƙarya kake. Shi ma sai a ja shi akan fuskarsa a jefa shi wutar jahannama. Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, da ya rawaito wannan hadisi sai yake karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu lhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa badilu ma kanu ya'malun. Ubangiji ta'ala yace man kana yuridu lhayata dunya wa zinataha, duk wanda ya kasance yana nihin kawatar rayuwar duniya, wanda ya kasance yana nihin rayuwar duniya da kawarta da ayyuka waɗanda suke na ibada, Ubangiji ta'ala yace nuwaffi ilaihim a'malahum, za mu cika musu sakamakon aikinsu fiha tun a duniya, wa hum fiha la yubkhasun, Ubangiji ta'ala yace su a duniya ba a tauye musu ladan aikinsu. In kai dan mutane su faɗa su yaba, to bakin ka iya wannan yabo na mutane in har ma ka samu. Ubangiji ta'ala yace ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, waɗannan su ne waɗanda a lahira ba su da komai illa an-nar, face wuta kawai ita ce makomarsu. Wa badilu ma kanu ya'malun, duk abin da suka kasance suna aikatawa Ubangiji ta'ala yace ya baci. To kaga wannan hadisi yana tabbatar mana duk abin da mutum zai aikata na ibada matukar mai tsarkake niyya, to Allah ba zai karbi wannan aiki. Haka sharadi na biyu, kamar yadda wannan hadisi ya kunsa, shine wato almutaba'a, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Dan haka wannan hadisi shine ma'auni, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata wani aiki, aikin da babu umarnin mu akan sa, manzon Allah yace za a watsar masa. Komin kyawun niyya in dai baka yi ba yadda manzon Allah ya karantar, to Allah ba zai karba ba. Wanda kar mu manta, ya maimaitu a baya babban dalili akan haka hadisin da yake cikin Sahihul Bukhari, hadisin Abu Burda ibn Niyar. Abu Burda ibn Niyar, Allah ya kara masa yadda, an wayi gari ranar Idi, Idi na layya, kafin a je masallaci sai yayi sammako ya yanka layyar shi saboda kikkiawar niyya. Me yake nihi? Makwabtansa talakawa ne, mabukata ne, su samu dan abin da za su ci kafin su je masallaci. Shi famar da yake naman layyar shi ya fara zuwa bakin su kafin nauni ne, yayi safiya yanka layyar shi. Bayan an tafi masallacin Idi, an gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kuduba Abu Burda, Allah ya kara masa yadda, sai ya ji manzon Allah yana fada a cikin kuduba, yana cewa duk wanda ya yanka layyarsa kafin a gama sallah, manzon Allah ya ce ya san da cewa nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba da yayi bace. wanda ya yanka bayan gama sallah manzon Allah ya ce shine layya. Abu Burda sai ya tashi ya meke ya ce ya Rasulullahi ni ku ai tuntuna an yi an gama. Ya ce ya Rasulullahi na yi safiya na yanka layyata sababi makwabtana talakawa ne, ina san su samu dan abin da za su kai bakin su kafin su je masallaci. Manzon Allah sai ya ce masa shatuka shatu lahami, dabbar ka da ka yanka. Manzon Allah ya ce nama ne ba da yaba ce. Sai ya ce to ya manzon Allah, ina da wani dan bunsuru koshashe mai mai sai dai bai shekare ba, shin zan iya yanka shi a madadin waccan daye da na yanka ba ta yi ba? Manzon Allah ya ce kai je ka an maka rangwame ka yanka, amma baya inganta ga wani har zuwa kiyama ya yanka bunsuru wanda bai shekare ba a matsayin layya. To anan ka kalli kyawun niyya na wannan sahabi, amma da yake aikin bai yi shi ba akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka manzon Allah ya nuna masa wannan layya da yayi ba layya bace na ba, Allah ba zai karba ba a matsayin layya. Saboda ita layya tana da lokacin yanka ta, lokacin yankanta shine bayan gama sallar Idi, shi kuma kafin a je Idi ya yanka. To dan haka ko limami yace yanka kafin ya gama sallar layya shi ba ta yi ba, koma wane? To dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya ƙara tabbatar mana duk wanda zai zo ma Allah subhanahu wa ta'ala da ayyuka waɗanda suke na bid'a a ranar kiyama, to ya tabbata Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi wannan aiki ba. Kenan tacaccen aiki in ka zo ma Ubangiji ta'ala da shi, to shi ne Allah zai karɓa. Kenan musulunci gangariya ka gina shi akan Al-Qur'ani da Sunna, abubuwan da kai na ibada babu bid'a a cikinsu, ayyuka ne waɗanda suke tsarkakakku, kayi dan Allah kuma ka kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan ayyuka su ne suke samun karbuwa. Wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana musulunci addini ne cikakke, baya buƙatar ƙari. Don haka wani ba zai zo a yau ya yi famar cewa sai ya so kuma jama'a wani abu da sunan ibada, imma abin da ya shafi aqida ko ibada ko mu'amala ko hukunce-hukunce, duk wanda ya zo da wani abu to dole a tambaye shi ina asali a cikin Al-Qur'ani ko Sunna game da wannan abu da ka zo da shi. Matukar babu tushe a cikin Al-Qur'ani ko Sunna, to wannan a watsar masa da kayansa, domin ko an yi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba. Musulunci addini ne cikakke, kamar yadda aya ta gabata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Haka wannan hadisi kuma yana ƙara tabbatar mana, ko mu ce wannan aya tana ƙara tabbatar mana cewa shi musulunci addini ne wanda yake wanzaje har zuwa kiyama. Dan haka babu wani nan gaba yau ko gobe wani wanda zai zo ya ringa da'awar cewa ai wani abu na musulunci ya kamata a dan yi masa kuskure ma ai masa gyaran fuska domin an samu ci gaban zamani, ko kuma ai abu kaza ya ruguje, a'a, ko babu abin a wani bangare to a wani bangare ka same shi, ba yanda za a yi a wayi gari gaba daya wani abu na musulunci a ce a doran kasa babu shi kwata-kwata. In nan baka samu ba, nan zaka samu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati ala al-haqqi mansuri la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala zalik, aw kama qala. Manzon Allah yake cewa wata jama'a daga cikin al-umma ta ba za ta gushe ba tana tabbace akan gaskiya, ko kuma ababan taimakawa ne akan tabbatar da gaskiya. Manzon Allah yake cewa duk wanda yake musu zagon ƙasa, yake musu makalkashiya, yake yi famar yi musu safula, da wanda yake famar sai yayi hannun riga da su, manzon Allah yace ba zai cutar da su ba, suna nan akan gaskiya ba za su gushe ba har sai al'amarin Allah ya zo shine alkiyama. To dan haka shi musulunci addini ne wanzaje, kamar yadda Hausawa suke faɗa gamshi ne wanda sara da sassaka ba sa hana shi toho, mai faɗa da shi shine kaskantacce, zai yi ya gama kuma zai bar musulunci a yadda yake. kamar yadda wani mawaki yake fada shine Aisha al-Aisha yake cewa kama bihi sakratin yawma li yufliqaha fadam yadirha wa auha qarnahu al-wail. Yana bayani ne game da mutumin da ke fada da abin da yake yafi karfin sa, yace kana bihi sakratin, yace kaman bunsurun dutse ne wanda yake tunguzan dutse da kahon shi, li yufliqaha wai shi famar shi wai ya wargaza dutse, yace falam yadirha bai cutar da dutse ba, wa auha karnahu amma ya raunana kafan shi. Zaka ga shi bunsurun dutse yana kai ma dutse karo, wai shi famar da yake wai ya wargaza dutse, to ya za a yi ya iya wargaza dutse alhali kuma ya raunana kafan shi? To haka ne shi musulunci addini ne wanda yake wanzaje sai ya dangana da alkiyama. To haka waɗanda suke mabiyan musulunci, waɗanda suke tatattu masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba yanda za a yi a ce an wayi gari duniya babu su. Di halin da aka shiga, to akwai jama'a waɗanda suke tabbace akan gaskiya. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa ba yadda za a yi mutum ya yi da'awar cewa kawai hakanan nasbi na Al-Qur'ani da sunna ba tare da wato fassara su akan fahimtar mazanjiya, haka kawai mutum ya ɗauke su. Dole sai ka koma yaya magabatan gurai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suka fahimci ita wannan aya ko wannan hadisi da tabi'ai da atba'u tabi'i. Don haka a takaice dai shi wannan babi, kamar yadda shiga musulunci wajibi ne, yadda bayani ya gabata, to fita daga cikin musulunci haramun ne. Duk wanda ya bar musulunci to sunan shi tababbe. Duk wani addini da zai karba to Allah ba zai karba masa ba a gobe kiyama, in dai ba musulunci bane ba. Kuma musuluncin sai ka zo da shi a tace, ka gina shi akan Al-Qur'ani da Sunna. Duk wani abu mai suna ibada to kai kokari ka san yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wannan ibada. Amma duk abin da za a zo maka da shi da sunan ibada, farko ka tambaya yana da asali a cikin Al-Qur'ani ko Sunna. In an tabbatar maka, to yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan ibada? Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.